نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يجد متصاب هدوء أولا ما صلى لنا النور أنا وصلت أبوجا للتفسير القرآن بسابق روان الله سبحانه وتعالى تبارك وتعالى idan da ta daidai yau zamu tashi kan darasi na 25 a watan Ramadan hijira ta wannan tsira as-sadiq al-masluq sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina shekara 1437 kamar kullum muna masu farawa da kasantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa abubuwa da muke karantawa zama hujja gare mu ba hujja ta mu ba Allah ya bamu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai muna roƙon Allah ya sa mu a cikin bayin da maganganun su ke dacewa da ayyukan su muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin jerin gwanon bayin da ake gafarta musu a wannan wata mai albarka a gabanin hutawa zuwa ga karatu na farko akwai ɗaya daga cikin shugabannin wannan masallaci Alhaji Bello Itali jiya Allah subhanahu wa ta'ala da rayuwar ƙaunarsa tare da sabagaya guda shida muna masu aiki da wannan dama muna tarbiya zuwa gare shi da cewa inna lillahi ma a'ta wa lahu ma abqa wa kullu shay'in lahu bi ajalin musamma azama Allahu ajrakum wa ahsana azakum wa ghafara li bayyin Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa Allah ya jikanta ɗan uwanta da sauran al'ummar musulmai Allah ya ba da ladan mahuri ya'ya guda shida ta bari muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya musu albarka gaba ɗaya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala idan namu a lokacin yayin Allah ya sa mu fita da imani zuriyar mu muna raye da bayan mutuwar mu Allah subhanahu wa ta'ala ya mata albarka a nan biyu akwai ɗan uwa da dama da suke ta turo ta kallu nan wurin wasu dagoyin su na addu'o'i ne na yi ta gabatar da addu'o'in wasu dagoyin su na da nauyi na kuncin rayuwa ne wasu jarrabawa ne faru a ainihin gabar wasu not in terms of like a kanda ya shafe su wasu sun zo nan babu da abin da za su ci wasu ba da ba su da muhalli na zama ta kai suna da yawa gaske ba zai yi ne ke su dai bayan dai na fada ba a da hakika wanda suke na addu'a wannan ana taimakawa da addu'a amma wasu bukatun na su yana da nauyi da yana da wahala dalibi da iya yin wani abu muna da kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka ya bude musu hanyar da za a bada shi wannan da kuma da wani zai turo ta kanta kudin gida kaya yake nema wani kudin makarantar yayan sa yake nema wani kaza kaza yake nema kaga su suna da yawa bayan tambayoyi din muna da kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kowa ne komai ya bude musu hanyoyi ba da wannan matsala da a kasar mu Najeriya tana cikin jarrabawa kala kala wajibi ne mu aiki da wannan kwanaki na karshen watan Ramadan mu mata addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya magance wannan damuwoyi da mu a cikin jinu da ke damu a kasar da mu Allah subhanahu wa ta'ala ya magance mana wannan da suke ta kokari ba da yi ba mu rana kokarin su da kasanta wanda ne muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya yiye su idan ba mu shirya bane Allah ya kare al'umma daga kada su gaba daya muna wanda suke ta ajiyeshin sai an raba kasa ila ni Allah subhanahu wa ta'ala ya zaba gani daina idan ku ba haka Allah subhanahu wa ta'ala ya wadata mana daga dukkan sharri su gaba daya a hali da ake cikin kuncin rayuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya sare mana gaba daya abun da ya dame mu na marasa lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lafiya wanda suke cikin halin takayi kai na rashin aiki ne muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu aiki ne wanda suke rayuwa cikin halin duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lafiya ya Allah subhanahu wa ta'ala muna kasantar da kanmu gare ka muna aiki da sunayenka masu daraja اللهم إنا نسألك بأننا نسأل الله لا إله إلا أنت أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا الله يقف لي لا يوم أولا يا الله كما قلت لنا يا الله كن سرا يا الله تسوي لي ونا يا الله جماعة سكيتوك من شاكتنا يا الله منا نسأل لك إليك منا ركوك الله كقارة ورقة سيدك يا الله سبحانه وتعالى كقارة مسك وسيم يا الله سبحانه وتعالى كشنف ورسوك ya Allah muna roƙon maka da suke shugabanci daga shugaban kasa da dukkan shugabanni a ko'ina suke a Najeriya ya Allah muna roƙon ka muna kasantar da kai ya Allah ka musu jagoranci ya Allah kada ka bar su da wayar su da bara duk wanda aka bari da wayar su da bara ta ba zai iya ba ya Allah muna komawa gare ka muna roƙon ka Allah ka kallafa mana a cikin abubuwan da suka dame mu a kasar nan ya Allah muna kasantar da kai muna roƙon ka ya Allah ka kallafa mana a cikin abubuwan da suka dame mu a kasar nan لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا الله منا ربك رسولنا الحي القيوم يا الله سبحانه وتعالى كما قلت لمن دعوة أكبرنا يا الله كن سجلت القلب الله يسوى إيمانا يا الله أيك أن نكي نتعلمك يا الله منا ربك باب إيمان كوبا زوا غريبا يا الله سبحانه وتعالى كاري من الأقوم وزوا غريبا كسن صابوا غريبا يا الله ولا نسجد إيمان كوشنك تبنجر إيمان لواني جزا جزا جدا كتكتين da zinace zinace da dukkan nau'in sihiri ko zani ya Allah ka su gane su daina ya Allah muna roƙon ka ya Allah ka su gane su daina wanda ba za su gane ba ya Allah subhanahu wa ta'ala ka kare mu daga fitnar da suka gayyato mana ya Allah wanda suke gani ko kushin ka ya Allah subhanahu wa ta'ala ka kare mu daga sakamakon kushin ka zuwa ga al'umma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu gode ta da mu fira ta da aljanna ta gaba na gaba nasiha ce ta kaitaciya akan abin da ya shafi zakatul fitr wato zakkan fitr kai kamar da muka sani a waɗannan kwanaki nan gaba kana a ka'idar sunna ake so a cire zakkan fitr kai son samu a sunna ana so a cire ta kamar kwana biyu zuwa ga sallah kamar ranar aka yi azumin 27 zuwa 28 a wannan lokaci musamman 28 ya dace idan mutum yana da hali ya cire wannan shine abin da sunna ta karanta idan bai yi ba waran da akai azumin 29 ana iya cirewa idan Ramadan ya kai 30 ana iya cirewa ranar idan azumin sallah ya kare ana iya cirewa ranar sallah amma gabanin yin sallah gidi hikimar cirewa da gaggawa duk wanda ka ba wa zai iya bazar da wannan abin da aka bashi ya cire sallar sa me iya yiwa bai da hali ne Allah ba shi abinci da yawa wannan abincin zai sa shi ma ya cire zakar da kai kuma ya cikin sallar sa cikin wadata wannan yake ba shi dama fiye da asirar sallar a kawo mutum bai tsammani da wani plan ne za a yi sallar din ba a cikin hadisi riwaya na Imam Bukhari da Imam Allah hadisi na 1503 Imam Muslim rahimahullah ka hadisi na 984 annabi tsira da abinci sabbata a gare shi ya farna da zakkan fitr kai kamar da Ibn Umar ya fada yace farada rasulullah zakatul fitr sa'an min tamrin wa sa'an min sha'irin ala al-hurri wal 'abdi wal dhakari wal untha wal kabir wal saghir min al muslimin annabi tsira da abinci sabbata a gare shi ya wajabta mana tsira zakkan fitr kai akan ya ainihin da bawa yaro karami da babba namiji da mace daga cikin musulmi duk wanda yake musulmi akwai zakkan fitr kai a kansa sai dai idan ba yi da halin da zai cire a nan tana faduwa da wannan malamai suka rike cewa zakkan fitr kai wajibi ne dan hadisi ya ce farada rasulullah manzo Allah ya farlanta ya wajabta ya tilasta wajibi ne sai mun cire zakkan fitr kai zaka ga duk wanda yake da hali a magana mafi inganci cire zakkan fitr kai wajibi ne akan musulmi kuma tambaya ta gaba shine menene hikimar cirewa
kuma a wani lokaci ya dace a cire. Akwai hadisi riwaya na Imam Abu Dawud rahimahullah hadisi na 1609 a cikin Sunan Abi Dawud, hadisin da Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ya inganta a cikin Sahih Sunan Abi Dawud nasa. Annabi ya bayyana mana hikimar cirewa da kuma asalin time frame na cirewa lokacin da ya dace a ce an gama cirewa, cewa faraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr tuhuratan lisa'i min al-ladwi war-rafath wa tu'matan lil-masakin. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. حديث يتي الذي في إيران أمين تثبت أجريش يا سيدتا يا وجب تأثير زكاة الدكي أما طيب صفرة النساء أركي واني لمي أزمي من النجوي لكي يأسر ثم قنا لكي دكو قدر كما تيين كان الأقادة مؤثرة جريبا كيف أتا مارك فانا أبن نبي راتبا كيف أجل كتشي وما يسي نفان أكتنا أزمي وانا لو كتشي أين سي أبن نبي راتبا كان أي فساطا إذن وانا نم قرى قرير سيكي فاروا أنا ما قنا دا وان لو كتشي ما كنك فتاة الفاشاء لو كتن نبي راتبا إذن كتشي رزا كيف تكيب سي أووي كيما تألون أنت أثر كيما تأبوي كيما تكيه إيجاب kuma annabi tsira da dinki sabbata gare shi yace shi wannan zakarin da kai shine hanyar samun abincin miskinai wani yanzu haka ke sanye da zai sallama yana cikin wannan zamani sai aka maka shugaba sallo 17 da rabi shikenan sai yace yanzu gaba ɗaya jinna gare ba mutum mai daraja irin sa a ce yau gidan sa shugaba sallo 17 da rabi to shikenan sai yanzu duk matsalar sa karaba shi da ita duniya haka yake ji kuma bai kara jin matsalar sai ran da aka ce ta kare saboda wani bai da kuɗi wani yake da kuɗi shi wani idan dai cikin sai zama yayi dai ne iyalan sa ba matsala ba mai jin yunwa to shikenan yanzu bai da wata matsala din sai yake kaman shugaban kasa to annabi yace wannan shine hanyar samun abincin su sai fiyayyen hadisi yace duk wanda ya bada ita gaban nan ayi sallar idi ta zama zakkan fit da kai karbabbiya amma wanda bai ba sai bayan sallar idi to wannan ta zama sadaka ne daga cikin sadakoki shi dai bai zakkan fit da kai ba so ka'ida ta shine gaban nan ayi sallar idi ne a sunna ake yin zakkan fit da kai baya ga wannan a ka'ida idan kana musulmi magidanci wa da waye dace ka cirewa wane ne hakkin cirewa yake karka akwai hadisi ne cikin al-majmu' juz'i na 6 shafi na 113 wanda kuma akwai fatawa da lajnatul da'ima lil buhuth ilmiya suka amsa a juz'i na 9 shafi na 367 haka ibnu usaymin rahimahullahu ta'ala cikin sharhul mumti' ala zadul mustaqbal juz'i na 6 shafi na 154 shi ma ya bada amsa cewa wajibi ne ka cire wa dukkan wani mutum da haƙƙin ɗaukan nauyin sa yake kanka ko da fa Allah bai wajen ta maka bayan da sai zama ka ɗauki nauyin sa ka ba shi ɗaki a gidanka yana zaune a gidanka ake ba shi abincin akalla rana da gari wata ranar hada abin karyawa to ya zama idan za ka cire zakatul da kai haƙƙi ne ka cire saboda wannan hadisi ya ce faraba rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri amman tamunun annabi ya wajaka akan waɗanda suke shouldering responsibility na su duk wanda nauyin sa yake kanka to in ga mutum ya sai ka cire za ka na farko akwai iyalan da ko iyalan ka akwai ƴaƴan ka me yi wa akwai iyayen ka kake ciciyar da su me yi wa akwai ƙannan ka me yi wa akwai ƴaƴan ƴan uwan ka me yi wa direban ka kake kirkin shi bayan da iyali a gidan ka yake zaune duk waɗannan ka zo cirewa za ka cire mutum shine ka'ida ta shari'a ba wai sai ɗan ka ba duk wani mutum wanda yake karkashin ka yake kai kake ciciyar da shi to akwai zakkan da kai da ya dace ka cire Allah ya ba mu ikon cirewa a ka'ida kuma ana bada abinci ne irin wanda yake abincin da muka saba ci don wasu sun takaita daga magabata suka ce sai sha'iri kadai amma wannan bai tabbata ba abin da yake tabbata dukkan abincin da ya zama an fi ci shi za a cire da haka yanzu mutum misali mutum yana Abuja yana mai tama na gwan dan mai tama a nan gatsina yana mai tama me ya dace ya cire shinkafa kaga wanda yake taimar mai tama ba zai cire a giro ba ko misali kowa akwai waɗanda suke wani wuri kaga a unguwar me ake ci ai Abuja ba gaba ɗaya da shinkafa ake ci so kaga ba zai iya cire masara ba saboda wani lokaci akwai masu wayo abincin gidansa shinkafa ba za ka kai da kai kuma dawa kasa ai bai yi ba a ka'ida sai ka duba a azumin nan da kake in za a ci abinci mai sunan abinci mai aka fice idan wake ne aka fice sai ka cire wake idan an fice shinkafa ne sai ka cire shinkafa amma ka'ida ba daidai bane a gida mu rika cin shinkafa ba mu zo cire sai mu ce sai ka auno gero auno kano 40 nawa dai ai era 10 ta kaza era 100 da kaza to auno shi ba haka bane ka'ida ka'ida kiran abincin da ake ci shi za a cire wannan shine abin da ya tabbata a sunna kuma baya ga wannan wanda yake mai wadata in bai cire ba yayi ganganci ta wuce menene matsayinsa ayi wannan tambaya mutum ne yana da hadisai kisa zakar fitta kai aka tambaye lajnatul da'ima lil muhawwa ilmiya me matsayin sa a cikin juz'i na 9 shafi na 386 suka ce duk mutumin da yake da halin cire yake cire ba a wurin Allah subhanahu wata'ala mutum ne mai zunubi babu abin da zai kubutar da shi lokacin ya wuce shi da shi ya fari Allah ya gafarta masa amma lalle kuskure da sabon Allah ya riga ya auka cikin sa wannan shine ka'ida da malamai suka fada kuma idan aka zo cirewa a ka'ida ana ba da sa'i guda ne sa'i shine kaman cikin hannunka biyu haka idan ka hada sai ka share kansa na abinci sai ka cika in an share kansa biyu to zo ba guda hudu shine na mutum daya cikin hannu guda biyu shine mutum na daya cikin guda hudu yake ba da sa'i in babu wannan aka samu irin kwanan sha babban nan mai girma ba dan karamin ba a cika da abinci sai a share kansa wannan shine sa'i daya in ko ba haka ba malamai suka ce duk nauyin abinci sa'i daya yana da mafi girman sa shine ana samun 3 kg mafi kankansa kuma ana samun 2.1 kg to dan aka ka'ida idan babu ana yi daukar kaman 2.5 kg shine approximately abin da yake bada sa'i guda dai a wurin malaman sunna wannan measurement nasa idan muka duba fatawar zakka na Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala shafi na 274 yayi maganganu masu tsawo a kai cewa za ka iya daukan ko awu hannunka ko ka nemi kwanon sa ka auna ko kuma ka dauki kilogram din don haka minimum 2.1 zuwa at least zuwa 3.0 for example wannan tsakatsakiya shi ne don haka duk abin da ka bayar kamar 2.5 ko ya sama da haka ka ɗauki tsakatsakiya insha Allah ta'ala an ka auna yana wadatarwa a zakar fidda kai ya halatta hada zakar fidda kai daga nan Abuja a kai ta Yobe ko Maiduguri ko kuma a Taraba ko Adamawa ko Nijar ko Kamaru ya halatta idan mabukata a nan ba su da yawa saboda akwai anguwannin da idan kana nan Abuja ba dole bane anguwar ka samu wanda yake easily zaka bawa ya halatta a hada ta a sunna a kai ta wani gari an yi tambaya zuwa ga lajnatul da'ima juz'i na 9 shafi na 369 suka ce ya halatta a hada zakkan bin da kai a kai ta wani wuri da jama'ar da suke ci shin ya halatta na bada kuɗi ba zakkan ba a ce kuɗin zakkan misali na dukkan mutum dai a ce naira 300 ne so ina son bada 300 ya halatta idan na dauka na ba wa talaka 300 ne magana mafi inganci bai halatta ba ka'ida shari'a ta ce sa'an bin ta'amin dole sai a jinsi amma malamai suka ce akwai hikimar da kuma ya halatta aikata kamar yadda Ibn Uthaymeen ya yi magana a cikin fatawa ta sa juzi ta 18 shafi na 191 cewa ya halatta a samu wani santa da zai karbi kuɗi a hannun mutane a ce mafi kankantan abinda zai zama na mutum daya misali a ce zai bada naira 1,500 to sai a ce iyalansa nawa guda 10 ne sai ba da 10,500 wannan sentan sai ya karbi kudin idan ya hada kudin sai ya ce ya abincin sai ya raba wa mabukatan an yi haka ya yi to sai a ka'ida ta sunna abinda sunna ta kantar ba shine mutum ya cire a kafin kansa ya bayar ba son samu ya zama akwai wanda aka ayyana haƙƙin karɓar zakar da kai a waje kazana kai a zamanin sa bai Abu Hurairah yake shi zai karbi zakar ya tattara a ware kazanan a ware an gama sai a sarrafa shi so shi yasa ka'ida ya zama kamar irin wannan masallaci ya zama akwai tsari na zakar da kai za mu iya cewa mutum ya ka abincin ko kudin kudin ka za mu shi ne abin da muke gani isa sai ka zo da ATM ɗinka kati ka saka misali da mastercard ɗinka ka saka a cikin kawai POA sai a cire wannan kudin in an tara gabanin lokaci ya kure sai a sai abincin sai a raba shi in aka yi haka ana sauwaka wa mutane da dama wajen yi Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya ba mu ikon yin zakar da kai yadda ya dace gaba na gaba wannan yace Allah ya karbi aikin malam amin don Allah malam yayi mutum zai iya kawar da tunanin duniya daga cikin zuciyarsa kwata kwata a yayin da yake sallah bi ma'ana ya samu khushu'i nagode magana akan yadda za a samu khushu'i a sallah yana da tsawo matuƙa da gaske sai dai akwai hadisi ɗaya da yake littafin silsilatul ahadith sahiha hadisi na 1421 da annabi kira da annabi tabbata a gare shi ya mana wasiyyan abin da ke taimaka mutum ya samu khushu'i ya samu wannan ainihin nutsuwa da ba da full concentration a sallah ya zama tunaninsa ya zama zuwa ga Allah annabi kira da annabi tabbata a gare shi yake cewa qul qulil mauta fi salatika idan ka tsaya sallah to ka tuna mutuwa lokacin da za ka yi sallah idan ya zama tunaninka mutuwa ne kadai to ba koko kwanto tunanin cewa a'a zan je Lagos a'a za mu je Dubai ko dai a'a za mu yi kaza duk za ka manta da shi saboda duk ni'imar da dan adam ke ciki a duniya hadisin da sahih rahimahullah yake in ka tuna mutuwa sai ka ji rayuwar abun ka ta maka ita yasa Annabi yake in zaka yi sallah ka rika tunan mutuwa a cikin sallarka, ka gane fa yadda kake sallar nan wata ran haka za a kwantar da kai a sallace ka. Wata sallar da aka ce babu tsali ikama babu karin sallah kuma babu ruku'i babu sujada, ita haka za a baka ita. To tuna mutuwa a sallah yana mantar da dan adam tunanin duniya. To shi yasa nasihar da nake mana mu jage mu ga in mun tsaya sallah mu rika tuna mutuwa kar mu rika tuna kamarin duniya. Ba mutumin da yake da zai mutu ya tuna maganar cicira rai kwanciyar kabari tsayawa filin kiyama a wannan hali kuma ya tsaya sallah yana tunanin tafiya ko dai zai baki. Ina da matukar wahala sai dai in ba mutu da kake tunawa ba. Amma in ba ka tuna ta akwai matsala. Shi yasa matsalar mu a yau muna yin sallah da gangan jiki ne ba da zuciya ba. Shi gangan jikin na masallaci amma zuciyar nan sai da sallah sai ya je kasafi goma sha uku ya dawo a cikin sallar haka dai duk tunanin sa da yake karewa, saboda yana gani lokaci ne da yake kawai kaman wani time ake waste. In ana sallan tunani yake yanzu na fita ina zan je zan je wani kaza zan duba wani kaza mu yi kirkin kaza muna da mutum ɗin kaza in mun gama kaza za duk wannan abin waɗannan planning and control da shi a sallah yake yin su. Kaga kenan gangan jikin ne a masallaci amma zuciyar ba ta tare da Allah subhanahu wa ta'ala. Amma in za ka tuna mutuwa to za ka ji tunanin wani mutum kuma mutuwa za ta yi zuwa any moment kana cikin sallah ma za a zo a tafi da kai kuma babu wanda ya ce hana. Bai wannan shine a takaice. Baya ga wannan akwai tafi muhimmi da ke karantar da nutsuwa a cikin sallah na Sheikh Muhammad Salih Al-Munajjim hafidhahullahu ta'ala mai suna 33 tariqan lil khushu' fi ssalah, wato hanyoyi guda 33 da suke karantar da musulmi samun concentration a cikin sallah da cikakkiyar nutsuwa. Littafin an fassara shi da Turanci ana iya samun sa online. Ya kira shi da 33 years of developing concentration in salah, hanyoyi guda 33 ana iya samun sa free don yana na online. Yana da matukar muhimmanci hanyoyi guda 33 da karantar da kai da za ka samu nutsuwa a cikin sallah. Ya karantar da tun daga farko ya za ka fara shi ne nutsuwa a sallah, tun daga kiran sallah za ka fara nutsuwa. Ana kiran sallah karkata ya kana ciya to ai sun ci mu a wai mun je in mun sun zo gidan mu sai mun rama kaga ba maganar nutsuwa. Ana Allahu akbar ba maganar wani a wai da gida sai kai shiru sai za ka ga yace in kun ji mai kiran sallah yana yi ku rika faɗa abin da yake faɗa. To kaga in ka fara nutsuwa kana da kiran sallah sai kake mun shiru ana kiran sallah sai kana amsa kaga ai daga nan concentration ya samu. Amma ana kiran sallah ana kadi a aka za ka za a mun ce za mu sai an ce silent fee kusan 45 million pounds ne amma dai kotu ya ce za a yi ba maganar kuturi, saboda ana kiran ka zuwa ga sallan baka sallan saurara ba kai kake matsalar da ake ciki. So asalin nutsuwar tun daga lokacin da kaji an fara kiran sallah ake farawa kuma alwalar ka sai aka karantar da kai duk kuturi akwai. A duk sai zaku je masallaci sai yace alaikum bisakina wal waqar, a tafiyan ma kada ku yi gudu ka tafi a hankali. Duk mai yake maka ana nuna maka wannan concentration din. In ka zo sallah aka gaya maka da wata kafa zaka shiga, wata addu'a zaka yi, duk waɗannan na cikin matakan. In ka zo ka kabbara yaya zaka yi? A karatun sallar ma dan ka samu nutsuwa sai aka ce bai halatta a sunna ka hada ayoyi biyu baka yi numfashi ba. Manzon Allah baya jan aya biyu babu numfashi. In yana karatu alhamdulillahi rabbil alamin sai numfashi, ar-rahmanir rahim sai numfashi. Saboda hada ayoyi ma yana hana ka nutsuwa a sallah. Shi yasa bai taba hada ayoyi biyu duk kankantan aya idan yayi kwade sai yayi numfashi a kanta. Wannan yake nuna mana duka menene khushu'i duk mun bashi. Shi yasa a ka'ida koda hoto ne a cikin ka ba a so kai sallah da shi. Koda wani abu da zai ja hankalin ka ba a so. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu wani lafiya. Akwai ɗaya daga cikin manya-manyan malaman Saudi Arabia, Sheikh Muhammad Jamil Zaidu, wani lokaci mun je masa ziyara haka muna ganawa a gida. Ɗaya daga cikin mutane da gidan kayan wannan Najeriya akwai aiki irin wannan, bari mu bada misali da kaina irin waɗannan bai ma kai asake ba, kawai jamfa ne mai aiki irin dan wanda ake a wuyan nan haka yana gani sai rufe sai ce wannan da ga zaka kalla da zai ce yace zaka tunanin aikin nan bai dauki hankalin ka a jikin ka, wai in ka rufe kai haka kana kallon ai zaka iya kallo da hankalin ka. Yana mamakin ya za a yi da wannan dan aikin wuya da muke yi wanda ake da hannun nan ko da keke, wai ce za a yi kalla da zai baka dauki hankalin mutum ba. Har muka tafi ya gagarin nutsuwa sai tambaye ni wai na tsanci yanzu rigan da ya dace a bar shi rika sallah da ita. Lugar ta aiki fa na wuya akan sai yake magana irin ga irin sa cikin arama da ni duk su din ne a cikin shi daga ba boye ai ba boye boye wai na ga ba kawai misali ne ba boye boye. To wannan fa shine maganar ku shi wai akan ganin aiki riga ya da shi shi zama haka kayan su yawanci plain kaya ne kawai, saboda wani lokaci dan adam ma a jiki ke zama fitina kana sallah sai ya hankalinka. Manzo Allah ta bari sallah ai da riga ba kuma ta ba hadisin Bukhari, wani sarki ya bashi kyauta da ya saka da yazo sallah yana sallah sai kallin adan sai ne sai yana idan da sallah sai cire ba da yake ta ja hankali na a sallah riga na gara da duk wannan na daga cikin kutubi. To duk wannan babu yawanci damuwa da su idan aka zo sallah da mutum yayi sallar bai isti'aza ba bai basmala ba ko yana Allahu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin ya karbi ya karbi wa ta'ala ya rabbul alamin wa rabbul alamin insha Allah ina ba samu shi da cikin sallah ba haka ake yi bane Allah subhanahu wa ta'ala ya samu wani lafiya wadannan duk suna daga cikin hanyoyin da ake samu kuɗi a cikin sallah. Akwai wata tambaya da ya dace da dakata ana amma saboda kada a samu jinkiri barna ta shiga babu laifi na karanta ta da gaggawa. Yace assalamu alaikum malam, Allah ya kara wa malam lafiya da basira, amin. Tambayar ta guda biyar ne da ya damu amsa kuma na buga muhimmancin amsa da wuri saboda kada shedan ya cutar da shi. Yace idan mutum yana daukan nauyin mace kaman yar uwarsa ne ko kuma wata baiwar Allah da yake ciyarwa yake ciyarwa biyan gidan da take zaune da karatunta da wasu abubuwa da ya kamata tun da yanzu babu bayi ya kamata ya halatta ya riga tarawa da ita ai yanzu kamar ya mallake ta ne ko malam ba kamar ya mallaka ba ai ba za ta yi Ibrahim yana ba ɗan uwa wallahi bai mallake ta ba don tambayar ma wai ai yanzu ya mallaka to gaskiya abin ya ja hankalina saboda jinkiri kada ya sa a yi barna a kan wannan al'amari ɗin. A cikin tafsirin abwabul bayan fi kitabil qur'ani bil qur'an na Sheikh Muhammad al-Amin ibn Muhammad al-Mukhtar al-Shankiti rahimahullahu ta'ala juz'i na uku shafi na 387 yayi magana akan wannan matsala ta bai halarta ba. Yace ka'ida abin da ke sa a samu bayi asali a musulunci shine na farko ya zama kafira, na biyu kuma ta ɗauko makami tana yaƙar Allah da manzonsa, sai zama an je an yaƙi ƙarƙashin shugaban musulmai sai aka tafo da ita a wannan halin, to wannan ta zama baiwa. Ita yanzu wannan tukuna na farko kafura ce, na biyu yaƙan Allah da annabinsa take ka samo ta har ka kama mata gida ka ajiye ta, ita ce tambayar da za a yi. In haka ne to na uku ƙarƙashin wa kai yaƙi, saboda bai halatta haka kawai ne mu haɗa kanmu mu je mu sai za mu je mu yaƙi ba, ai ba haka sunna da karantar da shi ba. Wani shugaba ya jagorance ka, a ina ya samu fawar ya jagorance ka misali. Waɗannan su ne irin ɓarnar da al'umma ke ciki, shi yana gaya wai tun da ya ɗauki nauyin ta zama bai wasa kenan, tun da yanzu babu bayi shi yanzu ya maida ita a matsayin bayi, kuma wai malam ya halatta ko har fa ko ya ce mini wallahi dan uwa ko din nan ba zai amfani ba, gaskiyar magana bai halatta ba fata fata. Manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi, mu duba cikin zazin ma'adi hadith khayr al-jibal juz'i na farko shafi na 114 zuwa 116 na Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah. Ayyamul kibayi akwai wanda ya mallaka a cikin bayi ba ta wannan hanyar ba, ai Zaid ibn Thabit ai asalin sa menene, Zaid ibn Haritha bawan manzon Allah ne, akwai bawan sa Aslam shi ma bawa ne gare shi, akwai Tsauban duka bayan sa ne. Ta wannan hanyar da yayin halitta tsira da aminci sabbata a gare shi ya mallake shi. Amma ta akwai kaman Salma ai bai wasace ko, akwai Mariya da muka sani bai wasace, akwai Maimuna bintu Sa'd duka bayan sa ne, to ta wannan hanya ya mallake su. A gidansa abu wanda kuma suke aikin boyi boyi da ba ta hanyar aka samu su ba kuma bai kusance su ba, wanda yake na maka ko da ka ɗauki masa hidimarsa matuƙar ba bawa bai wace da aka kira a wancan bayanin ba, bai halatta ta zama bayi baiwa ba. Kuma akwai hadisi da ya tsorar da wannan daga cikin hadisan Abu Dawud da rahimahullah, hadisi na 1890 wanda a kansa Sheikh Muhammad al-Amin al-Shankiti rahimahullah ya magana a kai, wanda manzo Allah yake tsoratarwa a kan kada mutum ya shayar da ruwan da ruwansa a gonar da ba tasa ba. Magana ce ta yadda ba an fahimci me yake nufi ko, yayin halitta yake bai halatta ka shayar da ruwa a gonar da ba za ka ba, sai kira matan da bai halatta ka kusance su ba, kuma irin waɗannan malamai suka ce duka sun shiga cikin hadisin da ya tsoratar da don haka baya halatta ɗaukar nauyin ta da kake ibadin sa da ba. Kuma a yanzu malamai suka ce yana da matuƙar wahala a samu bayi, me da dalili? Saboda a ƙa'ida ƙasashen musulmai daman ɗaukan bayi ai optional ne, ba wai dole bane in kun yaki dole sai kun dauko su bayi, in kun ga dama kuka dauko yayin kuka bar su ba kuma dauka ba yayi duk ma ana yaki, ba wai wajibi bane sai kun dauki wannan ganima na baya. Akwai agreement da kasashen musulmai suka yi har irin Saudi Arabia a cikin duk kasashen musulmai 1953 da United Nations akan cewa daga yanzu an riga an tsaye da harkar bayi, ba wanda za a dauka a matsayin bawa. Kaga a ka'ida don an yi wannan agreement ne shine a musulunci malamai suka ce bai zama da kudin daman ɗaukan bayin ba wajibi bane ko da ana yaki. So ganin yadda yake kaskantar da mutane sai kasashen musulmi suka yi wannan sai ne, ai al-muslimuna ala shurutihim, matukar musulmai sun yi agreement kuma sun yi signing sunna ba da ce a warware ba qur'ani bai ce a warware ba kuma an yi wannan agreement cewa an bar wannan kisa kake ganin ba maganan bayi so ala ayi halin kaga koda a wannan ka tsaya tun da shugabannin ka na musulmai a duniya sun sanya hannu ai sun yi sun wakilce ka sun wakilce shi ne so da haka a kiyaye wannan barna dan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon kiyayewa gaba daya a ran ma za mu tashi kan aya 51 jiya mun yi magana yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsaya da annabi Musa da Haruna da mutanansu ya halakar da Fir'auna da mutanansa da irin ni'imomin da Allah ya yi wa banu Isra'ila da yadda ya raba kogi ya tsaya da su da kuma maganganu da muka yi mai tsawo akan yadda banu Isra'ila suka ba annabi Musa wahala suka yi kai wa Allah subhanahu wa ta'ala musu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idu wa adina za mu tashi akai dan je mu fara bayani ba mu kammala ba
a'udhu billahi samii'il 'aliim minash shaytaanir rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim wa idh wa'adna Muusa 40 laylatan thumma ittakhadhum al-'ijla min
Na'am Allah yace wa idwa adina a lokacin da muka yi alƙawari kaman appointment Musa da Musa 40 laylatan tsawon kwana 40 thumma takhattum al-ijla sai kuka rike dan marake min ba'dihi bayan Musa alayhi salam ya tafi ganawa da Allah wa antum zalimuna al-hali kuna zalimtan kanku kalmar wa'id wa'id din nan yadda muka yi bayani a bayan zarfiyya ne ishara take zuwa ga zarfi so ka'ida idan zarf ya zo ba la budde zama an rigaye shi da wani abu musamman fi'ili zaka anan me zamu kaddara sai mu ce wazkuru idwa adina jazakum Allah khairan wazkuru kutuna remember kutuna idwa adina a lokacin da muka yi alƙawari a wata qira'a idwa adina ko a ce wa ajashi kaman madu tabi'i ko kuma id wa adina kawai wannan ya tabbata duk manzon Allah ya karanta kutun lokacin da muka yi wa'adi muka yi kaman yarjejeniya ko appointment da Musa alayhi salam kalmar Musa mu asalin su a yaren su shine me shine alma sha kuma ashjara so Musa shine wanda asali Musa ne wanda aka same shi a gindin me a cikin ruwa a gindin bishiya sai aka tafiyar da waɗannan dugu-dugu sai ya zama Musa saboda saukin karantawa bi ma'ana an tsince shi a ruwa a gindin bishiya kalmar fir'auna kuma muka ce suna ne na sarakunan menene asalin sunan fir'auna asalin sunansa cikin magana mafi inganci al-walid ibn mus'ab shine asalin sunansa fir'auna kawai suna ne na sarakunan da suka jagoranci kasar Misir da Egypt a wancan lokaci za ka ji ka gansu da yawa a museum nasu ga irin su Tutankhamun yana nan a museum yaro ne shekararsa kare ya shugabanci kasar wanda shi ka'ida za ka ji ka yana da gadon mulki na zinari ne kujerarsa ta zinari ne kafarsa inda yake takawa abokanan gabansa ne aka yi hotonsa yake takawa yake tsayawa a kai saboda yaro karami ya samu mulki kaza dole a yi abu da yawa to shi yaje to suna nan da dama ɗin da suka murti kasar duka kowa zaka ji an ce fir'auna ne to shi yasa fir'o din ba dai bane suna da yawan gaske mafhum sai lokacin da muka yi wa'adi wa Musa 40 laila na tsawon kwana 40 anan Allah ya kira kwana 40 a dunkule amma asalin wa'adin yayi kwana 30 ne da Musa bayan nan sai aka samu extension karin kwana 10 kamar yadda Allah bayyana koda cikin suratul a'raf wa wa'adna Musa
wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbihi
40 laylatan jazakumullahu khairan Allah yace wa wa'adna Musa 30 laylatan mun yi wa'adin dare 30 da Musa sai ko me wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 20 sai muka ƙara muka cika 30 din da 10 Allah yace fatamma miqatu rabbihi 40 yawm layla yanzu sai aka samu miqatin sa appointment din sa da Allah ya kaddara nawa 40 wannan shine arithmetic a Qur'ani kenan kaga 30 a hada da 10 ya bada 40 to anan sai Qur'ani ya hada su bai raba maka ba sai yace wa wa'adna Musa 40 layla a lokacin da Musa ya wa'adin inji annabi afwan inji Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu Allah ya wajabta masa ya azumi sai ya zauna kana 40 yana azumi to da ka dukkan kwanakin nan Musa ya yi azumi kuma a lokacin bayan an ba wa annabi Musa annabta shine an yi wahayi zuwa gare shi a lokacin da zai je ganawa da Allah din shi ya ci addu'a ya Allah ka bani littafi saboda in an ba mutum annabta ba dole zama iya da littafi ba amma in aka baka annabta sai aka baka littafi ka zama me ka zama manzo shine a ce rasulun shine messenger wato kaida shine wanda aka baki annabta sai aka baki me littafi shine duk wanda aka ba wa littafi to ya zama manzo shi yake bambance babban bambanci tsakanin annabi da manzo a da aka ce wai annabi shine wanda aka yi wa wahayi wai ba a yadda koma ta sai ya gaya wa ba kai ka ji wannan boye boye Allah ya bashi sako kuma koma duka ba zai gaya wa ba wai kika da ya karfe shi zuwa gare shi wannan bai tabbata ba annabi yayi wa'azi manzo yayi wa'azi dukkan ne kowa yayi bishara yayi gargadi yayi bishara an bi Allah aljanna an saba Allah wuta akan manzani Allah yace wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa mundirina kan annaba yace kayan nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirina babu wanda bai wa'azi ba annabi yayi wa'azi manzo yayi wa'azi bambancin su mafi girma shine ana iya samun cewa annabi yakan manzo yakan zo da sabuwar shari'a bayan zama annabi sai a bashi littafi ولقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط da wannan ibnu bukhairi mai wallahi cewa idan Allah ya appoint mutum a matsayin annabi sai saukar madda littafi to bashi littafi ya mai da shi manzo annabi ne ta wani janibi da aka bashi annabta manzo ne saboda an bashi littafi duk wanda aka ba wa littafi kuma yazo da sabuwar shari'a kenan so wannan ba da littafi shine shari'ar akwai sabunta wasu ka'idodi da dokoki da ya saba wani annabi ne rigaye ka to wannan shine daga cikin bambanci tsakanin annabi da manzo amma kowa yayi wa'azi babu annabin da bai wa'azi ba babu manzon da bai wa'azi ba bambancin shine wannan yazo da littafi wancan bai zo da littafi ba so Musa ya zama annabi lokacin da ya je gindin wutan nan aka kira shi ji maganar Allah a lokacin ya zama annabi da government da ya tayi da ainihin Fir'auna a garin Misr da duka annabi ne lokacin da ya bude kama hanya zai hijira zuwa Palestine zuwa kasar Palestine bayan an halakar da Fir'auna da mutanensa a wannan lokacin ne ma aka ba shi littafin At-Tawrat shine wa wa'adna Musa 40 daga kaga duk abin da aka yi a baya a matsayin annabi yake ba da shi shi yasa ai da ya roƙi ma a taimaka masa da dan uwansa Haruna sai da awami Allah yake wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya tunda a lokacin maharawa na lokacin da suke gwabar maya da Fir'auna a matsayin annabawa suke so bayan sun ƙetare ruwan ne sai ya zama kuma manzo don a lokacin aka bashi littafin At-Tawrat to lokacin da yake karban At-Tawrat shine ya samu kwana 40 tare da Allah subhanahu wataala zai karbi At-Tawrat to lokacin da yake karbo At-Tawrat yana dawowa gare su abin da ya tarar sai Allah yake thumma takhasamul ijla min ba'di sai zai samu ya ji ya karbo musu littafin Allah ga ni'imomin da Allah ya musu duka a baya da muka ambata biya na tsayar da su daga Fir'auna yi musu ainihin inuwa da girgije shayar da su al-manna ciyar da su as-salwa duk abin da suka roƙi Allah ya ba su an ba su annabi a cikin su an ƙara annabi a cikin su babu abin da suka roƙi Allah Allah bai ba su ba yana dawowa ya karbo At-Tawrat yana murna cewa Allah ya ba mu doka yanzu sabuwa an samu promotion sai samu kuma ga su da dan maraki suna bauta musu shine sai samiri sunansa as-samiri sai karbi gwalagwalansu na mata da sauran sarƙoƙi da ɗankunansu duk sai hada ya sarrafa ya ƙona ya narka sai fitar da wani abu haka sai ce to Musa mai dabu wannan shi ne Allahnku shi ne Allahn Musa shi yasa banu Isra'ila al-Yahudi suna da ilimi amma ba a yi mutane dolaye a duniya irin su ba dolaye ne shi yasa Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin sa Qur'ani sai ya cire yace ga Allah guda wai yanzu wai wannan shine Allah kuma abun da kai ci an karbi fadan kunnan matarsa da sarkan kansa da kuma warwaran yassa aka hada kuma yadda wai Allah aka masa da Allah akwai damsul basirati da yake wannan akwai toshewan basira da yake wannan shine wa kadhalika alqas samiri sai Allah yace fa akhraja lahum ijlan jasadan
فَأَمْرَنَا لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ وَهُمْ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا
jazakum Allahu khaira muhallu shahid Allah yace bayan Musa ya je ganawa da Allah yana can yana azumi yana bautawa Allah don a bashi a taura ya kawo musu sabuwar shari'a Allah yace fa akhraja lakum ijlan jasadan lahu khuwar a lokacin sai shi as-samiri sai ya fitar musu da wani dan maraki haka yayi aiki da gwalagwalan sarkokin su da sauransu sai kira musu dan maraki kalu sai suka ce haza ilahukum wa ilahu Musa sai suka fara cewa to ai wannan shine Allah da Musa ya je dan saka Musa ya tafi gana da Allah kuma ga Allah ya zo shi fanatiya to ai to dai haka ne Musa mantawa ya kuma ga Allah anan an yi kuciya da fitar wai Musa yanzu ya manta dan Allah akwai toshewar basira da ya kai wannan a cire abun jikinka da na iyalanka ayi abu kuma kai da cewa Allah ne ai babu tan toshewar basira da ya kai wannan Allah ya tambaye su yace ba ka gani ne cewa bai mayar musu da magana din sun yi magana baya amsawa kuma ba zai iya amfana da su ba zai iya cutar da su ba akwai toshewar basira da ya wuce wannan kai magana bai amsa ba cewa za a ce Allah baya magana Allah ka gabo kai magana ba zai amsa ba kuma ba zai iya cutar da kai da komai ba kuma zai amfana da kai da komai ba ya zama Allah ya zama dokin yara kenan bai da wani amfani bai da cutarwa ba abinda zai iya muku wannan abin al'ajabi ne shi yasa aka ce banu isra'ila musamman al-yahudu a cikin su Allah ya tabbatar da ya ba su ilimi amma ba a yi dolayen mutane nan kusa irin su ba dolayen da yake nan na biyu ba a yi mutane masu taurin kai irin su ba shi yasa har yanzu kasar su daya ce a duniya amma ta kowace kasa taurin kai har a yanzu sun fi kowa taurin kai ka duba yadda suka yi wa Allah duk abin da Allah ya fara sai su warware annabi Musa ya yi same su da dan maraki suna bauta masa sai aka ce Musa ina ka dawo sai ga Allah naka nan sai haza ilahukum wa ilahu Musa ran sai ba shi ya kama wannan dan marakin ya kakkarya shi ya kona shi ya zuba shi a cikin koki ya kama samiri ya masa punishment at ta'zir bayan an kammala sai ya ce to ga at-taura mun zo muku da ita yanzu sai ku nemi gafara Allah at-taura na zo muku da shi sai suka ce a ba za mu karba ba sai dai yanzu ka bude ka karanta sai mu ga dokokin da ke ciki idan sun ka dace da hankali yadda muke so sai mu amince idan ba su yi ba sai ya ce musu to in ba su yi ba sai suka ce sai ai amendment dole za mu yi amending sai ka koma ka gaya Allah ga abubuwan da muka yi amending da wannan za a yi replacing da kaza ba to za su yi amending dokokin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi annabi Musa duk maganar suka ce mu ba za mu karba ba ga a taura fa ya zo da ita ku karba suka ce nono kuma ya karanta sun ce ba su yarda ba yayye duk wa'azin da suka ce ka ce wa Allah ba za mu karba ba annabi Musa ya rasa yadda zai yi har suka fusatar da Allah subhanahu wa ta'ala Allah sai ya gaya mana cikin suratul araf aya ta 171 sai Allah ya daga dutse a sama a kansu kamar a ce dutsen nan na bayan gari sai a dago shi akan gidan mutum a ce ko kai ko ya fado kanka ya kashe ka sai Allah wa idna taqana al-jabal
fa inna tawnal jabal fawqahum ka'annahu kullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma
yace wa idna taqna al-jabal fawqahum a lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya daukaka dutse a kansu dutse da ka sani irin kato na bayan gari sai aka daga shi aka zo kansu sai ya tsaya a kansu yadda ka san canopy haka yi a kansu ka annahu hullatun in ka kalla zai ka dauka wata rumfa akai amma dutse ne suna gani ya zo kansu wa zannu annahu waqi'un bihim kowa a cikin su ya samu nutsuwa cewa wallahi in ba mu karba ba zai faru a kanmu da suka ga yana saukowa zai faɗo sai kuwa ya ce to kawo 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 sai aka rike shi ne Allah ya ce khudhu ma atainakum bi quwwatin ku rike shi da gaske da ƙarfi ba wai ku rike dan dutse kada ya faɗo a kanku ba wazkuru ma fihi la'allakum tattaquna aka ce ku yi ta ambaton Allah da shi to a lokacin ba da suka ga dutsen na faɗowa sai suka ce to kawo sai suka karba sai suka ga ya kauce sai suka ce mu zato to yanzu mun rike sai kuma ne yace ai ba sauna ba aiki za a yi da shi kace ai ce aka mu karba khudhu ma atainakum aka ce mu karba ne kuma mun karba me saura kuma ai an ce a karba ne yace a aiki za ka ce mun karba agreement din ka ba mu kai karba da ba mun karba da kuma muna rike shi annabi Musa alaihi salam ya sha wahala da awa da su ya sha wahala iyakan wahala banu isra'ila sun ba shi wahala duk ni'imar duniya babu wanda Allah ya musu ba duba ni'imar da ya musu a cikin su ya saka annaba wa ij'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al-alamin babu dan adam da ya samu ni'imar su a wancan zamanin nasu amma duk da haka komai Allah ya ce ai sai sun yi tawili
a lokacin suka iya da sai suka rike suka ce ai an karba sai ta bin su a hankali ana tafiya har suka zo Palestine din nan da aka je su suka ce ba za mu shiga ba ba za mu shiga ba udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum ku shiga kasa mai tsarkin da Allah ya tsarkake naku ne ku shiga suka ce su ba za su shiga ba a lokacin al ardul muqaddasa shine Palestine amma a yanzu shine biladul haramain ne Makka Madina sune wadanda Allah ya daukaka amma a zamanin Annabi Musa ba Makka da Madina bane mafi daraja shine wannan wuri na Palestine a ka'ida shine al-ardul muqaddasa wannan shine ka'ida so kula ga wadanda suka je sai suka shiga garin ana cikin wannan dambarwa din Allah subhanahu wata'ala ya dauki rayuwar Haruna Musa ya zama shi kadai a tsakanin su bayan lokaci Musa ya koma zuwa ga Allah bayan nan suka ci gaba da musu suka iyadda da damar su masu karatu har wasu suka kafo a lokacin sai Allah ya tada Yusha ibn Nun a cikin su to shine Allah ya taimaka dalilin sa suka amince masu ka shiga amma lokacin Musa shigan ma ya gagara duk musu sun yi Musa ya ce Allah ya ce ku shiga suka ce a a fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun kai da Allah ku je in ma yaki ne ku yi mu muna zaune a nan yace haka za ku ga Allah suka ce ka ce Allah ya wakilce mu mun Musa shi a matsayin shine wakilin mu yaje on our behalf haka to ga Allah kai ka yaje a matsayin mu har annabi Musa ya koma zuwa ga Allah cikin wannan wahala to Yusha ibn Nun shine yazo bayan su wanda ake cewa Joshua kamar yadda suke fada yanzu to shine Allah ya taimaka ya shiga garin har Allah ya sa aka shiga cikin su aka zauna amma gabanin nan sun yi ta bawa annabi Musa wahala babu yadda bai fito musu ba suka yi shi yasa Allah ya ce wa antum zalimuna alhali kuna zalimtan kanku thumma takhaddumul ijla sai kuka rike dan maraki menene dan maraki da me yake da shi malamai suka ce ka'ida an kira al-maqulul awwal dole zama akwai al-maqulul thani yanzu kawai kace na rike wannan recorder to menene da ita da na rike nayi rekodin ko na yadda ita ai ba farko mai ba sai aka ce sun matakhassumul ijla sai kuka rike dan maraki don haka ka'ida ana kaddara sai a ce sun matakhassumul ijla ilaha mul ijla min ba'dihi sai a kaddara cewa suka rike dan maraki a matsayin Allah saboda sun ce haza ilahukum wa ilahu Musa suna ka rike dan maraki ana nake su rike shi a matsayin Allah subhanahu wataala min ba'dihi bayan Musa ya je ganawa da Allah subhanahu wataala Qur'ani yace wa antum zalimuna alhali kuna zaluntan kawunan ana karanta Qur'ani a saurara wa antum zalimuna alhali kuna zalimtan kanku ma'anan zalunci anan shine ashirk shine kuna yi wa Allah subhanahu wataala shirka da wani abun bauta ko ma bayan Allah shine kun rike dan maraki a matsayin Allah subhanahu wataala sai Qur'ani yake thumma afauna ankum sai muka muku afuwa min ba'di zalika bayan wannan abin da kuka yi la'allakum tashkuruna saboda ana fatan za ku gode wa Allah subhanahu wataala a shari'a menene bambancin afuwa da gafara akwai bambanci a ce al'afu kamar allahumma innaka afuwun fa'fu anna allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afuwa fa'fu anna misali menene bambanci tsakanin a ce al'afuwa da gafara ai duka kalmomi ne daban-daban shi ka'ida afuwa shine idan aka maka umurni ga wani aiki sai ka gagara yin aikin yadda ake so daidai wa daida to idan ya zama an yafe maka inda gurbin bai cika ba to an maka afuwa shi kuma gafara asali abu ne da aka ce karka yi zina ko kada yi zina sai ya je ya yi zina in aka yafe maka to an mar gafara shi afuwa cikin umurni ne baka bi shi yadda ya dace ba gafara kuma cikin hani ne baka hani yadda ya dace ba shi yasa Allah subhanahu wataala yake thumma takhassuma thumma afawna ankum sai muka muku afuwa saboda mun ba ku umurni kun gagara bin umarnin nan yadda ya dace to anan sai Allah ya ce thumma afawna ankum sai muka muku afuwa min ba'da zalika bayan wannan la'allakum tashkuruna saboda ana fata ku gode wa Allah kalman ashkuru shine gode wa Allah ta bangaren kyauta ta ibada idan da baki kai godiya sunansa alhamdu amma din aiki ka kare biyayya zuwa ga Allah dan ka gode da sunansa ash-shukuru ce sa Qur'ani yace i'malu ala daud shukura bai ce kulu ba sai ce i'malu da kalmar amal akai don haka ga i'malu ala daud shukura iya dukan ayyugo aikin godiya gare su to haka Allah yace muna fatan za ku gode ta bangaren da za ku kare biyayya zuwa ga dokokin mu sau da kafa na'am
وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون
وإذ آتينا موسى الكتاب وإذ sannan ku tuna lokacin da muka bawa Musa alkitaba littafi wal furqan da alfurqan la'allakum saboda ana fatan ta haka duna za ku samu shiriya shine bayan annabi Musa ya ji ya karbo at-taura da ya zo zuwa gare su shine alkitaba wurin kalmar wa in anan ma sai a kaddara wadhkuru id ataina Musa alkitaba ku tuna lokacin da muka bawa Musa Musa shine maf'ul al-awwal alkitaba kuma shine maf'ul al-thani dukkanin su kaida suna da nasaba ku tuna lokacin da muka ba Musa al-kitab wato the book yana ishara zuwa ga littafin at-taura don shine littafin da Allah subhanahu wataala ya ba wa Musa alaihi salam wal furqana da kuma al-furqan malamai suka ce al-kitab shine al-furqan ko kuma wani littafi ne na daban magana mafi inganci a nan wurin al-taura ita ce al-furqan da al-kitab shine al-furqan shine abinda ake cewa min babu atafi sifa ala al-mawsuf shine ka'ida sai ka kira sunaye biyu amma duka abu da yake ishara wato na biyun kaman yana fassara na farkon ne so daka alkitab din shine alfurqan an ce alfurqan kuma ala wadani alfuqulan ne don haka ma'anarsa shine alfariq littafin da ke raba tsakanin gaskiya da ƙarya don haka a zamanin su littafin da ke raba gaskiya da ƙarya shine me shine littafin at-taura shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su zaka al-furqan shine kurike littafin da muka ba ku wanda yake raba gaskiya kuma yake bambance me ƙarya to shine kaman ko Qur'ani yana ga masa al-kitab alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja ana ce masa al-furqan tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil-alamin nabira so daga al-kitab anan wurin at-taura ne sannan al-furqan shi ma at-taura ne don littafi ne da yake bambanta gaskiya da ƙarya halal da haram tauhidi da shirka shine littafin da Allah subhanahu wataala ya bayar zuwa ga Musa alayhi salam kuma yace la'allakum tahtaduna saboda ana fata ana begen wannan zai samu ku zai sa ku samu shiriya ku zama masu biyayya zuwa ga Allah subhanahu wataala wato ana fatan ku samu hidaya anan ya kunshi duka hidaya biyo hidaya na farko shine hidayatul irshad na biyu shine hidayatul tawfiq ana fatan ku samu hidaya na farko shine littafin zai nuna muku hanya mai kyau hidaya ta bangare na biyu kuma idan kuka bi littafin Allah zai sanya shiriya cikin zukatanku saboda shiriya ta Allah subhanahu wataala ne innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha don haka sai Allah subhanahu wataala ya ba su wannan littafi yace ana fatan idan sun bi za su samu shiriya to don haka banu isra'ila sun ba wa Musa alaihi salam wahala iyaka ya zo musu da at-taura amma duk da haka ba su amince da shi ba lokacin da zai je ganawa da Allah bayan ya samu suna bauta dan maraki da ya zo da at-taura ba a tsaya an karanta at-taura ba sai ya ce mu dauki littafin mu tafi da mutane 70 a cikin ku shine waqtara Musa qaumahu 70 rajulan limikatina ya dauki mutum 70 su ne masu imanin su san da ya zaba zababbun masu imani wanda yake ga imanin su yafi na kowa su suka je wajen gana da Allah Allah yayi wa Musa magana suka ce bamu yarda wannan muryar Allah bane Musa ya ce Allah ne suka ce wallahi bamu yarda ba abinda kawai zaka iya justify din Allah ne shine sai mun ga Allah mu ga Allah ido da ido kowa a cikin mu ya bude ido ya ga Allah kuma Allah ya ce shi ya aiko ka idan aka yi wannan shine zamu iya yarda amma kawai mu ji sauti bamu ganshi ba wannan ba zamu amince ba dole sai mun ganshi to kula ga wannan wajibi ne abinda shari'a ke garantar da mu zama masu biyayya zuwa ga Allah shi yasa duk tarihin duniya babu wani annabin da Allah ya bashi mutane mabiya masu imani da suke karban abubuwan da Allah ya faɗa cikin sauki irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga misali ɗaya lokacin da aka yi Isra'i da Mi'raji da shi Isra'i aka tafi da shi subhanallazi asra bi abdihi tun daga Makka har zuwa Falastin masallacin Al-Aqsa Masjid al-Aqsa a dare dai aka rage da shi babu keke balle mashin balle mota balle jirgi gari na wayewa annabi ya fito yace a daren jiya Allah ya tafi da ni Masjid al-Aqsa bayan gari a cikin daren aka tafi da ni sama har na gaisa da annaba annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa ta irga su dai bayan dai haka yake irga wadannan annaba cewa ya gana da su sai munafikai suka ce a daren jiyan ke bayan mun rabu da kai yace eh sai suka ce yanzu an tara jama'a za ka maimaita maganar nan yace me zai hana maimaita aka tattaro jama'a aka ce bari ku ji Muhammad ya zo da sabon magana wai ya ce a daren jiya ga abin da aka yi da shi mai ke faruwa a lokacin ana annabi na maimaita wasu munafukai suna ga ba gaskiya bane sayyidina abubakar aka ce ta gaskata shi yace kuntu usaddiquhu fi ma fawqa zalik yace ai na gaskata shi akan abin da yafi wannan girma shine cewa na yadda Allah yana turo masa aike kai tsaye ai inde ne yadda Allah yana turo mar sako kuma na yadda har na bi shi to maganar kuma an dauke shi an yi da jiya da dare ai magana ce mai sauki ya hau kan burak ne Allah ya halicci dabba idan ta kalli gaba duk inda idan ta tsaya nan take a biye kafa idan daga nan ta kalli Lagos to kafar ta a Lagos za ta tsaukaje duk inda idan ta yi kare a nan take tsaya akwai abin mamaki tun daga jirgin sama Allah ya ba wa dan adam fasaha yayi haka Allah ya turo ta zo ta dauke shi ta tafi da shi to daga su banu Isra'ila su ba su da wannan imani ko me aka ce sai a'a mu ga Allah din ya zo ya fada idan muka ga Allah tukunna sai mu amince to shine a gaba har ya kai Allah ya dauki rayuwarsu ya dawo da ita anan za mu dakata subhanaka allahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم.